Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan tsawaitar yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Ukraine bata samu ta yin shiga tsakani na zaman lafiya daga China ba, ko ta yin ganawa da shugaban China Xi Jinping. Kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida wa jaridar The Japan News, kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa shugaban kamfanin Wagner Group Yevgeny Prigozhin ya ce an yi wa sama da tsaffin masu aikata laifuka 5,000 afuwa bayan da suka mutunta kwangilolin da suka kulla na yin yaki a rukunin sojojin hayar Rasha domin yakan Ukraine. Babban kwamandan rundunar sojojin Ukraine ya faɗa jiya Asabar cewa dakarinsa sun fatattaki sojojin Rasha a cikin tsaka mai wuya inda suke fafatawa a garin Bakhmut. Masu fafutuka na ɓangaren 'yan adawa a Siriya sun ce mayakan da ke samun goyon bayan Iran na cikin shirin kota kwana a gabashin Siriya, kwana guda bayan da sojojin Amurka suka kaddamar da hare-hare ta sama kan wasu wurare a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Hare-haren ta sama na zuwa ne bayan da aka zargi wani jirgi mara matuƙi ƙirar Iran da kashe wani ma'aikacin kwantiragi na Amurka da raunata wasu Amurkawa 6 a ranar Alhamis da ta wuce. An samu labarin lamarin jiya Asabar bayan kwana guda da aka harba rokoki kan sansanonin sojin Amurka da ke gabashin Siriya. Rikicin ya zo ne bayan harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan yankuna uku daban-daban a lardin Dair al-Zur da ke gabashin Siriya, wanda ke kan iyaka da Iraki, inji masu fafutuka na ɓangaren 'yan adawa. Harin da martanin da Amurka ta mayar na barazanar zafafa kokarin da ake yi na 'yan kwanakin nan na sassauta tashin hankali a fadin yankin gabas da tsakiya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gano gawarwakin mutane biyu a ranar Juma'a da ta gabata a cikin wani jirgin kasa na dakon kaya a jihar Texas da ke Amurka, bayan da wani ya buga waya ga jami'an tsaro don sanar da su cewa akwai mutane a cikin jirgin da ke cikin damuwa. Nan take dai ba a bayyana wanda ya yi kiran wayar ba. Jami'ai sun gano gawarwakin da mutane 13 a cikin wata kwantena ta jigilar kaya a lokacin da suka tsayar da jirgin a ƙaramar hukumar Uvalde da ke jihar Texas kusa da garin Nipa. Aƙalla mutane 5 daga cikin mutanen na cikin mawuyacin hali. Dukkan mutanen da yawa daga cikinsu suna fama da ƙishin ruwa, inda aka yi zaton bakin haure ne. Yanzu haka ana gudanar da bincike. Jami'an agajin gaggawa a jihar Mississippi da ke Amurka sun ce mutane 23 ne suka mutu sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afkawa jihar da daren ranar Juma'a, inda ta lalata gine-gine tare da kakkaɓe turakun wutar lantarki, bayan da wani mummunan yanayin kankara masu girma suka ruka zubowa a mafi akasarin jihohin kudancin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Mississippi ta tabbatar da mutuwar mutane 23 da sanyin safiyar jiya Asabar, yayin da wasu da dama suka jikkata da kuma bacewar wasu mutane 4 a fadin jihar. Hukumar ta faɗa a cikin wani sakon Twitter da ta wallafa a shafinta cewa an tura tawagogin bincike da ceto daga hukumomin yankin da na jihohi da dama tare da jami'an tsaro don taimakawa waɗanda guguwar ta ritsa da su. Ƙauyukan garuruwan Silver City da Rolling Park sun ba da rahoton barnar sosai yayin da guguwar ta mamaye arewa maso gabas da gudun kilomita 70 cikin sa'a guda ba tare da yin rauni ba. Wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Asabar cewa gwamnati na sanar da rahotannin wasu 'yan ƙasar Amurka biyu da suka ɓata a ƙasar Haiti, bayan da kafafen yaɗa labarai suka ce an yi garkuwa da wasu ma'aurata 'yan jihar Florida. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
shirin VOA Hausa. Kasuwa akai miki dole, kasuwa
akai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa akai miki dole. A yau shirin na kasuwa akai miki dole yaya da zango ne a wata babbar kasuwa ta Baje Koli na kayayyakin gargajiya wanda ake sarrafawa. Wannan kuma kasuwa an shirya ta ne a dalilin sallar mata ta ranar 8 ga watan Maris da aka yi. Mafi yawa dai mata ne suka kawo kayayyakin da suke sarrafawa, kuma kayayyaki na gargajiya. To yau shirin kasuwa akai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta Baje Koli da ke kofar gidan raya al'adu na gargajiya, wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam da ke nan birnin Damagaram.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kubra Alhaji Sabo da ake ce ma kubur. Muna cikin kungiya da kayan mamuma, tunda mun kawo kayan sai da mun baza, amma a cikin kungiyar mu dai nace prisa.
Wace kungiya kenan?
Kennugur sunan wannan gurfa ma bakin Kennugur.
Sunan kungiyar ku Kennugur, kungiya ce ta mata. Kamar mi da menene kuke sarrafawa?
To ana sarrafa maka, garin dan wake, yaji, garin tsaki, garin tuwon laushi, ba abin da ba a sarrafawa na gargajiya dai na wannan. Duka kowanne muna yi.
To yanzu wanne da wanne ne kuka ka wannan yaji da kaya da nake gani da su taliya, taliyan ne ce wannan?
Wannan taliya ta maka ce ta wake. Maka ce ta wake, wannan kuma garin dan waken.
To yaya kasuwar take?
Kasuwa to alhamdulillah ba wuya ba daɗi, tunda kun san zamanin abin da yake ciki. Amma yanzu dai ana nan dai, ba a ce ba da daɗi, ba a ce ba daɗi, tunda ga yanayin da zamanin yake ciki.
Ko wanne wanne ne kuɗin shi? Ita wannan taliya da wannan garin dan wake da yaji nawa nawa kuke saida su?
Wannan duka wannan maka jikka, garin dan wake jikka, yaji da na jikka da na 150.
Kamar wannan kayayyakin naku a irin wannan kasuwa kaɗai kuke kasu, ko kuma kuna kaiwa wasu haka garuruwa ko kuma wasu ƙasashe?
A yanzu dai wannan gurfumar tamu bata daɗe ba da wannan. Yanzu dai wannan kasuwa maka, kuma zan mu ci gaba da kaiwa gari garin Allah, duk inda ake zan mu kai, kuma zan mu aika halo gari gari a saida mu.
A nan kuma muna tare da magatakarda ta wannan kungiya wadda ita ma ta zo wannan kasuwa. Assalamu alaikum malama, ki gabatar da sunanki.
Wa alaikum assalam, sunana Nana Maryama Joseph, wadda ake ce ma Agat. Kungiyar mu ta kunnan gurni ce magatakarda. Zan kara abu saka abin da president ta hadi bayan sarrafa wake, muna da tace muna yin makaroni, muna yin wasa-wasa, muna yin kuskus ta wake. Muna tukudi, muna dage, muna sarrafa kaya da yawa. Bayan wannan kuma muna tantirma tun daga share guda ma wannan rini. Muna yi kuma muna cosmetic ba kuma abin ga yazo mana da kaman briski ne yazo mana haka, ba mu samu muka hudo kai tsaye, ba mu samu muka hudo kaya da yawa ba, sauran kayayyaki insha Allah.
To kamar ita wannan kungiya ta ku, ina ne kuke samun kudaden da kuke har hada ku sai su yi wannan ka? Kamar wani wata kungiya ce ta ba ku jari, ko kuma ku ne kuka hada jarun?
To da fari tun muna tare da mata, muna dan tattara kudin mu haka na 50-50, a tara a sa bashi a maido da dan abin da ake sama dai, muna da dan kudin mu. Kai muka game da wata ONG
kungiya?
Kungiya mai zaman kanta, muka yi dosiya, muka je muka aje ciki, iko Allah kuma ta bamu bashi. To da wannan ne muke sarrafa-sarrafan wannan. Muna
baya ga wannan kasuwa ta Baje Koli, kamar kun saba zuwa kasuwanni na Baje Koli?
To yanzu kamar yadda ta wade, kungiyar ta mu kon sabuwa ce, bamu wani jinjira ce, bamu fara huta ba.
A nan kuma ga ni tare da wasu 'yan mata, kun zo kasuwa ne, suna malama?
Sunana Sa'adatu.
Malama Sa'adatu, na ganki a wannan kasuwa, kamar kin zo sayayya ne ko duba kaya?
To na zo duka, na zo in duba kaya kuma in yi sayayya.
To kamar mina ne ya birge ki a wannan kasuwa Baje Koli?
Gaskiya dan waken nan da suke yi da wani kuskus haka da suke yi, gaskiya ban taba gani irin shi ba. Kuma na taba sai so guda, na ji dadi shine mai doni kuma
wake.
Taliyar wake bala.
Ji dadi
gaskiya kwarai ma.
To kamar sauran kayayyakin kuma menene ya burge ki?
To anan wannan kasa ke yake cewa ko menene?
Yau kayan gargajiya ke.
Kayan gargajiya, yauwa, masha Allah sun yi kyau. Kuma gaskiya ina jin daɗi, mata suna kokari, uwayenmu masha Allah
suna sarrafa kan
gaskiya, masha Allah, masha Allah.
Kamar wani irin gudu goyen baya ziki musu?
To ni da hede in kara ankurajin su, kuma
karfafa musu gwiwa.
Yauwa, karfafa musu gwiwa masha Allah, kuma a kama musu gwamnati ta kama musu gaskiya don su samu su yi kamar shi ba belesa su samu su ma su
bunkasa
yawa abun duka dai Niger za a ce duka kenan in wannan abun wannan dan wake yanzu haka wannan yana iya zuwa har kasashen waje kenan duka selo Niger kenan ha kama musu kenan za su iya yin abinda za su iya yin wasu abubuwa kuma na gargajiya kuma wanda suka yi wannan kuma wanda ba a sani ba wanda za a yi modernizan su
shi wannan bukurin kin ce yana burge kin sa abinda ake da bukuru
to ni zan ce kamar ado ne ake yi da shi
ana cin tuwo ne mana a cikin kwano ne irin nada
yo masha Allah to kin gani kuma na karu ai masha Allah gara da nazo kenan
kin sa ana cin tuwo da shi ba ko
ban sani ba ban sani zan ce kamar irin na fatin kauya ne da ana dora
su yan zamani su kuma mai da shi abin fatin kauyawa ko riga to bukuru tuwo ake ci a dora tuwo a busa haihuwan miya a zuba a cikin bukuru
to shi kenan ai gara da muka zo
kin ya aure kina ya mami gidanki ko
Allah
sa mishi eh mana aga
to ba matsala in dai zai so ai zan mishi
assalamu alaikum gani nan a wata rumfa da ta hada kayayyakin gargajiya sunan malama
assalamu alaikum sunana Shatifu Kari president ce ta aikin hannu daga Tant wallahi wannan kasuwa tabarakallahi wanda yazo ya gani na ka kayayyaki iri-iri wanda ake su akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba complete da farkon shi da zuwan shi da kuyarkin shi ma ta cintuwa
da
koshiya ta cintuwa na kawo ciku na kawo lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kuskus ne wasa-wasa dambu ne kwarya gidauniya zanen na ita ma da liddahinta da kindanta da huifanta ta shan hura kawai he dama hural ma akwai ta
ba shanka to ya kasuwa
to kasuwa kin san sai dai a ce yanayin ta amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah
amma kin sabu zuwa irin kasuwannin baje koli
wallahi kasuwa baje koli ko ta ina zuwa ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan dai mu huda jahan mu kunya kullun bai wa mu je mu huda ta wani mu kuma ta mu gata
to ya kike ganin karkuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli
wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tayi baje koli gaskiya yanda koran gazanannu suke da bukurin ga gaskiya da kana muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sai wana sai da gudu wallahi
yanzu kamar wannan bukurin naki da hoihoi da wannan ƙwarya gidauniya ta shan fura da liddahi da kindanta nawa nawa kuke ke sai da farashin su
faratin su to namu na nan gida da nan can ba ɗaya bane tunda namu na can namu na nan gida gidauniya complete ka biyar ne ako shi complete ka goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru shi ka 20 ne complete gidauniya shi ka goma ce complete kuma wannan tuku ba yanda babu akwai na jika biyu da rabi akwai na jika akwai na 300 akwai na 150 akwai yan dala 100 kowa daidai karhin shi
to kamar miye kubewa naga akwai miye kubewa da dawo gona da suwake su kuma na operation su
operation su miye kubewa kanana chas jika biyu ce maybe tiya maybe mata akwai ta 300 akwai ta jika dawo gona wannan bada ake ce mata elgaugawa 150 tiya wake jika guda malohiya tiya da ladari kuma akwai na sak kilo da muke yi mu kiran da muke yi muna so dan Allah nan su kama mu masu hannu da shuni gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba dan da dai noman ba gaskiya ban da kudin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in je in auna a kasuwa
assalamu alaikum malama sunan
sunana Afsatu Musa kasunan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kudi ne wannan lemu ne bisaf na tsamiya wannan na waro ne wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne wancan maganin estoma ne wancan kwatatasai ne
to ya kasuwa
a kasuwa alhamdulillah ana sai
kamar nawa ne farashin waɗannan kayayyakin na kikin dan zana mana
kowanne da farashin shi daban-daban wannan shi miya jika-jika ce wannan ta kudin kanana 60 wancan kuma 120 wannan kuma shi ma 50 wancan su kuma jika-jika ne rogon dan wake ne garin dan wake ne wancan kuma ga ne su ma shi ma 60 ne miya kuka ita ma jika-jika ce
to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko
muna tahiya wannan ba shi bane karo na farko mu ne yamai dai muna zuwa da inda aka kiraye mu
nan ina tare da wani malami assalamu alaikum sunan malami
wa alaikum assalam sunana malam aminu abin da ya kawo ni nazo naga kayayyakin ne gaskiya san burge ne tabarakallah masha Allah saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan nazo na duduba na tambaya akwai kamar farsi da wannan da tai magana da biyan addu'a kuma kamar akwai tukudi da suke yi wanda ake dan amfani da shi kuma tabarakallah ta kudin sun gyara shi sun tsaftace shi da su diga digai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarakallah abin yayi kyau yadda ka san a kasashen waje
to madalla masu sauraro duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Assalamu alaikum jama'a sunana Pastor Benjamin Nasara director na pastorci na Ekwa Za mu yi dan tattaunawa ne akan wannan kan magana mai cewa gwajin hikima. Karatunmu yau tana samuwa ne a cikin littafin Sarakuna ta 1 sura 3 daga aya ta 16 zuwa 28. Me yasa muna bukatan hikima wannan safiyan ko kuwa yau domin akwai al'amarai da yawa inda muka karanta ya nuna mana cewa tun daga farko daga aya ta 1 zuwa 16 mun lura cewa Sulaimanu yaro ne na babban sarki wato Dauda da ya haura akan wannan matsayin bai irin na yan zamani ba balle ma ya kawo girman kai a ciki yazo da kaskanci yazo da neman roko ga Allah da dare sai ya ce Ubangiji ina so ka taimake ni domin in bi da waɗannan mutane Allah cikin ikon sa bai bashi da hikima kadai ba ya kara mishi arzikin duniya kowace rana tana da damoyin kanta akwai kalubalai da yawa muna bukatar hikima daga gun Allah ba irin ta duniya wanda yakan kai mugunta ko ina roƙon mu jama'a yayin da zamu fita ona rana muna bukatar hikima domin ababa masu kyau da mara kyau da zamu tarar da su muna roƙon Ubangiji ya taimake mu bari mu yi addu'a ya Ubangiji kai da ka kasance Allah na sama da na kasa ka ba mu hikimarka domin mu ci nasara amin
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mutane su rika ci da kuma yadda ya kamata a ci abinci musamman a yanzu da aka fara azumin watan Ramadan Shirin zai fara ne da masu fama da cutar olsa ko gyamban ciki musamman a wannan wata na azumi ganin yadda mutane ke alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril dake aiki a asibitin mata da kananan yara na jihar Kano to likita barka da wannan lokaci kuma masu sauraron mu za su so su ji karin bayani a game da cutar olsa ko kuma gyamban ciki
barkanmu da wannan lokaci cutar olsa cuta ce wadda ta danganci tumbi da kuma wani bangare a cikin karamin hanji to wannan cuta abin da yake faruwa akan ta shine akwai shimfidar fatar tumbi ta daga ciki wadda take wato samun gibi wato ciwo kenan za a samu ciwo a gurin wanda zai hana ci gaban wannan santsi na fata to idan aka kuma samu wannan ciwo akwai sinadarai wanda suke taimakawa wajen digesting wato markadan abinci a cikin tumbi to wannan sinadaran kuma su akwai acid a ciki a tare da su wanda idan suka taba wannan ciwo sai kuma mutum ya shiga cikin azaba sannan kuma akwai irin abinci cikan da in aka ci su ma suka je suka taba wannan guri wannan miki sai mutum ya ta fama da wahala
to likita me ke kawo cutar musamman yadda mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko rashin cin abinci shin kuma mai fama da cutar zai iya yin azumi
a irin bincike da aka yi an gano cewar akwai kwayoyin cuta da za su iya jawo ita wannan ulcer din a cikin su akwai abin da ake kira Helicobacter pylori to ita wannan Helicobacter pylori din a cikin abinci ma za a iya samun ta mutum ya ci ta ko contaminated food haka to idan mutum ya ci kuma shikenan sai fama shi yasa a cikin magungunan da ake bayarwa na ulcer ake bada magungunan da za su iya kashe ta yanzu ma akwai gwaji da za a iya yi wa mutum dan a gane ko yana da ita wannan Helicobacter pylori din banda haka ma kuma akwai wasu akidun haka da mutum wasu halayya da mutum zai iya yi wa'anda za su iya jawo ya samu wannan cuta ko kuma wasu rashin lafiya haka da za su iya sa mutum ya samu wannan cuta akwai mutanen da idan suka kone ma a fata suna iya samun abin da ake kira stress ulcer wato ulcer ta azaba kenan ta wahala akwai mutanen da kuma in suka shiga cikin tashin hankali su ma su iya samun ita wannan ulcer din to shi kanshi rashin cin abinci ma a kan lokaci yana iya tayar da ciwon ko kuma yasa ciwon ya zama abin da ake kira exacerbated kenan abinci wanda ya danganci mai zafi da yawa ko mai sanyi da yawa ko mai qararau qayau da yawa ko kuma abinci mai yaji haka spicy meal kenan ko mai tsami ko mai daci duk za su iya tayar da wannan ciwo mai fama da cutar ulcer kuma zai iya yin azumi amma akwai wayansu dokoki kamar yanzu akwai lokacin sahur kenan ko to ana so mutum ya ci a wannan lokaci amma akwai irin abinci cikin da dama mai lafiya ma wanda ba ulcer yake ba ya kamata ya ci a wannan lokaci wato abinci wanda zai sa nan da nan ka ji kishi bai kamata kace baka ma soyayyen abinci kenan mai maiƙo sannan kuma dama banda abinci mai yajin nan kamar yadda na faɗa ko masu tsami haka ko wanda ya cika daci da dai shauransu wa'annan duk mutum sai ya guje su sai kuma mutum ya sha maganin sa dama ai za a bada magani na ulcer to sai mutum ya sha wa'annan magunguna a lokacin da yake da ulcer din zai iya azumin shi idan ya sha magani ba wani abu bane in Allah ya yarda inda mutum ya kula ya samu yayi sahur sannan kuma in aka sha ruwa nan ma za a sha bayan an sha ruwa za a ci abinci ne a natse a bisa hankali kamar yanda naga wata ƴar uwata tana yi tana da ulcer idan aka sha ruwa za ta ci wato dabino amma wanda ta saka a cikin ruwa yayi laushi wato ba kaga an guji abu mai qarau din kenan ko busasshe ko kuma ta ci wanda yake a jike din ko kuma ta ci wanda yake danye duk tana haka in ta karya da shi tai sallah ta dawo sai ta fara shan shayi wanda bai cika zafi da yawa ba wanda ta zuba shi da madara saboda ita kuma idan ta sha madara ulcer ta yana sauka kuma inda su in sun ma sha madara ulcer su baya sauka to saboda haka za ta sha sai ta ringa cin abincin kadan har zuwa lokacin da za ta ga ya ishe ta to akwai wanda zaka ga an yi azumin ana da ulcer bayan an sha ruwa kuma sai mutum ya zauna ya ci abinci hayam ai ulcer nake saboda haka sai a ta cin abinci wannan cin abincin ma da aka yi wanda yake bai da ka'ida shi ma yana sakawa ma ciwon ma ya zama yayi exacerbated wato ya tashi kuma sai kuma kaga wani ma har sai an kai shi asibiti ana ta fama yin allurai da shauransu to saboda haka abun ma shi ma strategy ake bi insha Allah sai kaga an samu lafiya
idan mutum yana fama da cutar ulcer me ya kamata yayi kuma wani irin nau'in abinci ya kamata ya rika ci ko ya kauracewa musamman a wannan wata na Ramadan
idan mutum yana fama da wato ciwon ulcer na farko kama ta yayi ji asibiti sai a duba mishi a gani yaya wannan ulcer ta shi wace iri ce dama idan asibitin da ya saba zuwa ne suna da history din zuwan shi visit din shi na asibiti saboda haka in suka ga cewar mai wahala ce za su iya cewa to ba sai yayi ba idan kuma ba mai wahala bace wato ba mai karfi bace to idan ba wanda take yawan tashi ba kenan wanda take yawan exacerbated to wannan insha Allah zai iya yin azumin shi za a iya cewa okay, to ga magungunan da za ka yi amfani da su lokacin sahur da kuma lokacin bayan an yi buɗe baki. Kuma dama kamar yadda na yi bayani, za a guji jiwayencan abincicika da naman da na lissafo a farko. Insha Allah za a samu sauƙin abin, za a iya azumi lafiya.
To likita, a lokacin azumi akan yi mu'amala da nau'ikan abinci daban-daban. Shin yaya masu fama da ciwon suga ya kamata su kula da kansu wajen cin abinci da sauransu?
To masu ciwon suga su ma kin ga ciwon su yana da muhimmanci, wato ciwo ne na musamman. Su masu ciwon suga akwai level da ba a so sugan su ya wuce ta sama, akwai kuma level da ba a so ya kai ta ƙasa. Saboda har ba a san ma yayi wani ƙasa, ana ganin cewa idan yayi wannan ƙasan ma za a iya rasa mutum. To a dalilin haka ne kai mai ciwon suga ba fa za ka dauki azumi haka kurin ba, sai ka je gurin likitanka ko likitanki wanda ya saba ganinka, zai duba ya gani za ka iya yin azumin. Dama kamar yadda na faɗa, komai ana dubawa ne a bisa history, wato a ce tarihin zuwanka asibiti, akwai a takarda an yi documenting, a dudduba a gani a yanayin yanda kake wannan level din sugan naka mai hawan-hawa ne, yana wasa baya dan dadewa in yayi daidai. To duk dai za su bincika sai su ga to me ya kamata, in ya kamata kai azumi za su gaya maka kai azumi da yan shawarwarin da ya kamata a bubbi da dokoki, ya danganta da irin yanayin ciwon sugan naka. Kowa akwai irin nashi, akwai wanda zaka ga sugan nan da nan yana iya sauka kuma ya dan zauna dan normal zuwa wani lokaci, akwai kuma wanda zaka ga mai wahalan ne wanda zai dade kafin ya sauka. Kowa akwai yanayin jikinsa da yanayin da jikinsa yake mu'amala da suga. To a dalilin haka shi yasa ya gwammace mutum ya je asibiti a duba, idan wanda zai iya yin azumi za su gaya mishi, in kuma ba wanda zai iya azumi bane za su gaya mishi ya kula, saboda kamar yadda na yi bayani ba a so sugan ma yayi ƙasa.
To likita, akwai masu fama da kuma hypertension ko hawan jini, su ma wani irin jan hankali zaki gare su wajen kula da lafiyarsu musamman a wannan lokaci ko kuma a wannan wata na Ramadan?
To masha Allah, su kuma masu ciwon hawan jini dama babban abun dubawa shine abinci mai gishiri. Kuma dama lokacin azumi mata muna girki, wani lokacin kawai muna daddafawa ba ma dubawa da wai ko akwai mai wannan ciwo ko akwai mai wannan ciwo, mu dai girkin mu muke yi saboda za a cin an yi buɗe baki. To a dalilin haka ne ya kamata mutum ya kula da yanayin intake din shi na gishiri. To in dai har ma gishirin bai ji ba kada ka ƙara, sannan kuma a kula wajen shan ruwa. Haka ya kamata mutum ya sha ruwa sosai-sosai, wannan ma yana taimakawa insha Allah gurin sirka yanayin gishiri da aka ci. Haka kuma kamar yadda na yi bayani, babban abin da ya fi mahimmanci ga masu irin wannan ciwukan shi ne kula da shan magani. Kula da shan magani shi ne, to idan mutum dama kafin ka kwanta kake shan maganinka, sai ka sha lokacin sahur. In yaso kamar a wannan lokacin haka na lokacin da ake cikin rufar baki din, sai mutum ya kula wajen kamar yawan shiga rana haka da shauransu, tunda ita rana za ta ringa tsotse ruwan jikin mutum ne. Idan zafi kai ka ji zafi za ka yi gumi, saboda haka dan ruwan da ka sha duk zai ta fita ta gumi din ko. To a dalilin haka sai mutum ya dan kula wurin shiga rana da kuma kulawa haka gurin ya zance heavy activity haka wanda zai saurin gajiyar da mutum, sai kuma a dinga yawan samun inuwa haka ana dan hutawa, ko kuma in ma za aikin a yi shi dai a cikin inuwa tare da dai duk kulawa dai da lafiya gabaki daya.
To madalla, masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji an ilmantu da shawarwarin da likita ta bamu, musamman ma a wannan wata na azumi. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin, wato Dr. Adama Ibrahim Jibril, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.